أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بياك أنقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinnuna da kirari shi kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta bauta masa. Muna masa godiya. Allah madaukakin sarki ya bamu damar dawowa karatu bayan dogon hutu na azumin Ramadana a wannan shekara da Allah madaukakin sarki ya nufe mu da aikatawa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ayyukan da muka yi a cikin watan Ramadana. Allah ya karɓa mana. Allah madaukakin sarki ya sa mun dace an rubuta mu daga cikin intattun bayi. Allah madaukakin sarki ya karɓi addu'o'in mu da muka yi, biya mana buƙatun mu na alkhairi. Addu'o'i da muka yi na neman zaman lafiya a cikin wannan wata mai girma na Ramadana, a gidajen mu da garuruwan mu da jihohin mu da ƙasar mu baki ɗaya, Allah ya karɓa mana. Allah madaukake ba mu lafiya da zaman lafiya. Ko shakka babu wannan Ramadanan dole mutane ya zamana wajibi ne a kansu ma su dukufa wajen addu'a. Akwai abin mamaki a ce wata Ramadanan da ya wuce a ce mutum bai dukufa yin addu'a wa ƙasarsa ba bayan wa kansa, domin ƙasa tana shangal-tangal, tana cikin wani hali ne yasu. Allah madaukake sarki ya san yadda za a kare. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana addinin mu, ya tsare mana mutuncin mu, ya tsare mana jinin mu, ya tsare mana dukiyar mu da zuriyar mu baki daya. Allah madaukakin sarki ba mu shugabanni na gari. Ya Allah madaukakin sarki, muna tawassuli da ayyukan mu da muka yi a cikin Ramadanan da ya gabata. Ya Allah madaukakin sarki, ka zaba mana zabi na gari. Allah, duk wanda za su kawo sababin su, za a samu sauƙin rayuwa, a samu ci gaban addini, a samu zaman lafiya. Allah madaukakin sarki, ka sa su za su yi nasara a cikin dukkan zaɓuɓɓukan da za a yi. Muna cikin kitabul hajji har yanzu. Yau kwanan watan mu 11 ne ga watan Shawwal. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1447, kuma 30 ga watan 3 2026. Muna nan a cikin kitabul hajji ne har yanzu. A karatun da ya gabata muna babul ihrami wa ma yata'allaqu bihi, babul ihram wa ma yata'allaqu bihi. Muna cikin sa muna hadisin Abu Huraira, wanda shine hadisi mai namba ta 756 a cikin bugun dake hannuna. Mun karanta shi, mun fara fassara shi, sai lokaci ya kure bada. Na yi tsammanin za mu ƙarasa babin nema, sai ya zamana hadisin ma bai ƙarasu babin na tana hadisai guda biyu da suke gabansa. Da haka hadisin Abu Huraira za mu tashi a kansa in Allah ya yarda. Allah ya datar da mu faɗan daidai, ya ba mu ikon aiki da daidai. Malam ya ce wa Abi Hurairata radiyallahu anhu qala lamma fataha Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam Makkah qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi an-nas فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس الا الاذخر متفق عليه. حديث ابو هريره yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada nasara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a garin Makka. Allah madaukakin sarki ya bada manzon Allah nasara ya ci garin Makka. Qama rasulullahi sallallahu alaihi sallama fi an-nas. Abu Hurairah yace manzon Allah ya miƙe cikin mutane. Fa hamidallahu wa asna alaihi. Yayi ba Allah ya masa kirari. Thumma qala fi an-nas yace inna la habasa an Makka talfi. Allah madaukakin sarki ya tsare Makka daga giwaye. Wa sallada alaiha rasulahu wal mu'minina. Kuma Allah madaukakin sarki ya bada nasara wa manzon Allah da mu'minai alaiha akanta. Wa inna ma lam tahilla li ahadin kana qabli. Ita Makka bata taba halatta wa wani kafin ni ba. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahari. Iyaka ni ma an halatta min ita ne wani dan lokaci cikin wuni. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di. Kuma ita Makkan ba za ta taba halatta ba li ahadin ga wani ba'di bayana. Fala yunaffaru sayduha. Ba'a ta da abun farautar ta a kore shi a razane shi ballantana a kama shi. Wala yuqtala shawkuha. Ba'a sarewa kaya da take ciki, bishiyar kaya ma ba'a sarewa ballantana sauran bishiyoyi masu amfani. Wala tahillu saqibatuha illa li munshidin. Tsuntuwar garin Makka ba ta halatta a ɗauka illa li munshidin, sai ga mai cikiya. Wa man qutila lahu qatilun. Sai manzon Allah ya ce duk wanda aka kashe masa waninsa, fa huwa bi khairin nadarin, to yana da zabin ɗayan biyu. Fa qala al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce illa al-ibkhir, yace sai dai tsaure ko. A wannan hadisi malam ya kawo shi domin ya nuna mana irin girma da Allah madaukakin sarki ya wa Makka, da irin kariya da Allah madaukaki ya bata, da irin yadda Allah madaukakin sarki ya mata alfarma, ya girmama ta, aka hana duk wani abin da yake mummuna ne a cikin garin Makka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yabo wa Allah ya kirari, ya faɗi daga cikin falalar Makka, Allah madaukakin sarki ya tsare giwaye. Ba su iya shiga Makka ba don su yi ta'adi, su yi barna. Wato mutanen Abraha, mutanen ƙasar Yaman da suka zo domin su yaƙi garin Makka su rushe ɗakin Kaaba. Abraha ya zo akan giwa, suka zo akan giwaye. Allah madaukakin sarki ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shin baka sani bane yayi ubangijinka yayi da ma'abuta giwaye? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Shin ba Allah madaukakin sarki ya sanya takaicinsu, kaidinsu, mummunan shirinsu fi tadlilin cikin bata ba? Wa arsala alaihim dairan ababi, kuma ya turo musu tsuntsaye waɗanda suke bin juna, sun yi jeyi wannan na bin wannan. Tarbihin bi ijaratin min sijilin, suna jefa su duwar watsu na wuta. Faja'alahum ka'aslin ma'kulin, Allah madaukaki ya sanya su kaman karmami, abinci na dabbobi. Anan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗan wannan abin cewa Allah madaukakin sarki saboda girman garin Makka, giwayen da masu giwaye da suka za su rushe ɗakin Kaaba, Allah madaukakin sarki ya tsare giwayen ba su isa shigowa ba. Wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minina, kuma Allah madaukakin sarki ya wato ɗaukaka, ya sallaka, ya ɗora manzon Allah da mu'minai a kan Makka, ya ba da nasara waɗanda suke cikin garin Makka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato a wannan lokacin da aka fatawa Makka kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 8 bayan hijira, Annabi alaihi salatu wassalam yayi shiri domin karɓan garin Makka. Garin Makka dai mun sani mahaifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma yana ji yana gani ba inda yake so, kamar Makka aka kore shi aka fitar da shi, shi da dukkan wanda ya yi imani da shi saboda zalunci. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah, wanda aka fitar da su daga cikin gidajensu ba tare da haƙƙi ba, kawai saboda sun ce Allah, saboda sun ce Allah za su bauta shi kadai, aka fitar da su aka kore su. to ana nan addinin musulunci yana karfi, al'ummar musulmai suna samun karfi har aka kai shekara ta 8, inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga lokaci yayi, Allah ya masa izini yanda ya je Makka shi ma ya kwaci garin da aka kore shi, aka fatattaki sahabbansa, wasu ma aka kashe su. Allah ya ce to yanzu lokaci yayi, kaza Allah sallallahu alaihi wasallama ya je kuma dole mutanen Makka suka bi ga wuya, shine wa sallallahu alaihi wa rasuluhu wal mu'minina. Allah ya dora manzon Allah da mu'minai akan ta a cikin wannan gari na Makka. To tunda lokacin da aka kai wannan harin na fatahu Makka, ai akwai wanda aka kashe a Makka, asali yaki aka kai, amma da yake da yawa sun mika wuya, kuma manufar dama ba kisa bane, shikenan sai zama duk wanda ya mika wuya ba kace shi ba. Manzo Allah ba ya dinga sake bonus, yana man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin, duk wanda ya shiga gidan abi sufyan to ya samu aminci, ku kyale shi. Man aghlaqa darahu fa huwa amin, wanda ya shiga gidansa ma ya rufe, ku kyale shi, shi ma kila dan bai nufin yakin mu ba, sun da ya shiga gida ya kuya. Haka manzo Allah dinga sake bonus. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma lam tahilla li ahadin kana qabli Makka, ba a taba halarta wani annabi ya yaki a cikin ta ba sai Annabi Muhammad shi kare sallallahu alaihi wasallam. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni din ma fa uhillat li sa'atan min nahari, an halarta min ita ne wani dan lokaci a cikin wuni, ba wai tsawon lokaci bane, a wuni ne, kuma wunin ma wani bangare aka bashi dama ya yaki Makka. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, kuma za ta taba halarta wani bayana ba, haramun ne mutum ya kai wa Makka hari. Wannan lokacin da aka ba manzon Allah shi ne kawai a duniya Allah ya taba halartawa a kai wa Makka hari, amma daga nan ya zama haram. An fahimta ko? Saboda girman Makka wajen Allah madaukakin sarki, Annabi ya ce fala yunaffaru sayduha, ba a furgita abun farautar da ke Makka. Kaga aka ce ba a furgita shi ma, ina kuma gabin ka kama shi, ba a farautar da ke. An gane ko? Wala yuktala shaukuha, bishiyar kaya da take cikin Makka ba a sarewa. Saboda girmama Makka, ba a yadda ko bishiya ta kaya ne ka sare ba, ballantana bishiya mai kyau mai amfani. Kaga dai bishiyar kaya ai ba ta da wani amfani ko mai yawa, amma ita ma aka ce kada sare ta. Shi yasa wata rawa wala ku shajaruha, haka nan ba a yankewa bishiya, duk bishiyar da take a Makka ba a sare ta, haramun ne. Kawai ka ga bishiya a garin ka sare, saboda za ka yi cinto ko za ka yi wata bukatar ka kai gwafa, fita wajen haramin Makka tan je ka saro, amma ba a cikin Makka ba. Wasu malamai suka ce sai dai mutum bishiyarsa ne shi ya dasa da kansa, to yana da dama ya sare ta, amma bishiyar da suke fitowa wanda ba wani ya dasa su ba, ko wani ya dasa ba kai ba ka sarewa. Har yanzu wala ta hillu saqiba tuha illa li munshidin, as-saqiba ay al-luqba, tsuntuwa baya halatta tsuntuwan garin Makka illa li munshidin, sai ga mai cikiya. In ba za ka yi cikiya ba kar Makka dauka. Ah, to wanda ba ta Makkan ba fa, me ya bambanci kenan tsuntuwar Makka da tsuntuwar Bauchi? Domin an ce wala yahillu saqibatuha illa li mushrik, sai ga mai cikiya kenan ba ka dauka dan ka amfani da shi. Tsuntuwar wani gari ba Makka ba kaladin shi, akwai tsuntuwa Kankanuwa, abinda bai ta kara ya karya ba, wanda matsakaitan mutane ba za su biyo baya ba, don ya faɗi ba za ka biyo baya kana cikiya ba. Tsari an kara da abubuwa a baya suna kwanan dan sai kamar ɗan sandanka jefar da ɗan sanda ko wani ƙwayar dabino, da zai wuce kamar baro ko fensi ko ta ‘yan razor ka haka ta faɗi. Irin wannan tsintuwar in ka yi ta a musulunci ya halatta ka ɗauka ka yi amfani da ita ba ka yi ciki a kowa ba, kamar naira 20 ko 50 mako har 100 wani ce har 100 ma a wannan zamanin saboda lalacewar kuɗin da suka yi. Dari ma ba ta da darajar da za ka jefar da ita ka yi waiwaye ta. To ‘yan ƙananan abubuwa ne marasa daraja. To wannan ya halatta ka ɗauka ka ci, ka haɗu ka kai amfani da shi. Amma abin da yake mai daraja ne matsakaitan mutane in sun rasa za su da, ana cewa matsakaitan mutane saboda wani malam ka san talauci ya masa daurin minti. Allah ya kiyaye mu. Wani saboda tsabar talauci da kebura da yake ɗauka 50 ɗin ma sai biyo baya. To shi yasa ake ta ausa sunna matsakaitan mutane. Wani kuma mawadaci ne dan ya bar ɗari ma ba zai dawo kanta ba, ɗari ba zai cikiya ba dan ya bar 100,000. To kaga matashi ko in sa samu 100,000 an ce fara lissafin sadaki nawa bai cika. To shi yasa suke cewa ausa sunna. Amma duk abin da irin matsakaitan mutane za su biyo baya ta wannan sai ka yi cikiya shekara guda. Man wadar lukasan fali an rufa sana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya yi tsintuwa, wanda ya samu tsintuwa to ya cikiya ta shekara guda. Shekara gudan nan a baya suna cewa za ka ji abubuwan masajidi ƙofofin masallatai a wurin da katsin ta ɗanyen kusan wurin da katsin ta shekarun babu a masallatan wurin kana cikiya. Zuwa kofar masallaci mutane suna fita su jama'a an akwai wanda ya jefar da wani abunsa an yi tsintuwa ya bai bayani ya yi rufin ka'aha annabi ya ce ka gane igiyar ka ifafaha ka gane jakar ma'ana ka ɗauki sufar nan ya zo ya bayani da sufa kaza ne sufa kaza sufa kaza ko wani wurin da mutane suke taruwa. Kaga yanzu kawai sai ka je gidan radio sai ka sa a social media da sai ka jan an yi yaran ka fada masa ko a wani wuri haka sai a ce to jama'a an yi tsintuwa a makarantu ma da muna firamare ana yi haka sai a ce an zato su kuɗi su ba su kai naira 100 ba amma sun fi naira 20 saboda maƙaryata ne ake yin haka. Kana zuwa wannan kace naira 50 ne zai kira sa ne amma an kafa da haka to in zai yi gesin ma da wahala ya ci. ‘Yan dubu-dubu ne ko ‘yan 500 ne sabi ne ko tsofi ‘yan 200 ne haka bayani. To amma idan makka ne ba a ɗaukan ko ƙanƙantar abu illa le munshidi sai mai cikiya. Haka wasu malamai suka ce bambancin tsintuwar makka da yadda ba makka buke. Sannan tsintuwar da ba makka ba in ya shekara guda kana cikiya baka samu mai shi ba to fa sha'anu ka biya ya halatta ka yi amfani da shi ko kai sadaka ko ka ci. Suka ce amma banda makka wala tahillu saqitatuha illa li munshidin, suka ce nan komai tsawon lokaci baka ci sai da ta zama saboda girmama maka da Allah madaukaki sarki ne. Wa man qutila lahu qatil fa huwa bi khayr an-nazarayn, wanda aka kashe masa nasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi khairin nabarini, yana da zabi biyu. Me ya zabi guda biyu? An yi masa kin, an kashe masa dan uwansa, to yana da zabi kisasi. Wa lakum fil qisasi hayatun, sai ai kisasi. Fa katabna alaihim fiha annan nafsa min nafs. Zabi na biyu shine idan yayi rangwame, fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Wanda aka yi masa rangwame da wani abu a cikin dan uwansa, fa fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. To masu bin kudin a biya su kyautata su, ya kamata. Mai biya kuma shi ma ya kamata. Wannan kaga wa mun qutila lahu qatilun fa bi khairin nadhin, jumla ce mu utarida, jumla ce da ta bujiro, ba ta cikin wannan bayanin da aka yi na garin Makka. Domin wa mun qutila lahu qatilun da aka ce masa ba a Makka ne ko ba a Makka ba, ya shiga ciki. To fa qala al-Abbas, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la yuqtala shawquha, yaji manzon Allah ya ce ba a sare koda bishiyar kaya, sai ce illa al-izhir, sai dai tsaure. A wata riwayan ya zo da tambaya ne, siga ce da tambaya illa al-izhir, sai dai tsaure. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa al-izhir, sai manzo Allah ce sai dai tsaura. Abdullahi dan Abbas yace saboda da shi suke amfani da yawa, da shi suke rufin daki, suke danga, da haka suna yawan amfani da shi, suna karnin bukata, kuma akwai shi da yawa a Makka. In aka ce ba za su karitara ba, an dora musu wahala. Kuma addinin musulunci kasan yana zuwa da sauki duk lokacin da aka samu tsanani sai a samu sauki. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu al-usra. Dan haka dan aka nema musu sauki sai aka halatta musu. Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a liha li ahliha wa inni haramtu al-Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bi mithli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah, muttafaqun alayhi. Hadith Abdullah ibn Zaid ibn Asim, Allah ya kara masa yadda. Dalibin an kawo suna Abdullahi ibn Zaidin, akan karasa ibn Asim, a kawo sunansa na uku saboda bambance shi da Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbihi. Shahararru ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu, kowanne Abdullahi ibn Zaid. To la'allan aka ce Abdullahi ibn Zaidin aka yi shiru, ba za ka gane wanne ne ba, kar ka ɗauki wancan ko ba shi ba ne. To da haka malamai suka kawo sai su tantance maka da suna na uku, Abdullahi ibn Zaid ibn Asim, wancan kuma Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbihi, dan ka ware wancan da wancan. A musulunci haka ake faɗin sunayen mutane, a faɗi sunan mutum, sunan babansa, in za a sa na uku a sa sunan kakansa ko garinsu. Amma haka kawai malam aka je aka ɗebo wani Yahudanci, wannan Yahudanci na ba ni takaici, haka kawai aka kakaba mana malam first name, wai sanin first ka zo ma tukun wannan ne ma sanin name ɗin a tarkici. Wani ya ce maka sunan ƙarshe ne, wani ya ce a sunan baba ne, wani ya ce suna na biyu ne, su ma masu yin basu matantance ba. Malam akan sunan ka ɗaya yayi gaba ɗaya yayi baya, in ka dinga shan wahala a banki, arrangement ɗin na sunan ka bai daidai ba. A manta da sunan mutum a tabbatar sunan ubansa. Duk wannan wani abu ne na Yahudanci, ba shi da alaka da mu, bai daidai da addinin mu, bai daidai da al'adar mu ba.
amma malan ka rufe duhun kwakwalwa irin na mutanen mu me amfanin da me mana dan Allah ne amfanin da yake na tambaye har abinki nayi tambaya nace wai me amfanin asa sanan test din nan ne yace wa haka ki rubuta kawai na bai sani ba akan wannan ko wallahi malam arrangement yanzu da kowa sunan sa a jere ake samu dan Allah za a samu wannan matsala wannan abun wasu mutane suna ganin sa karami ne amma ni yana bata min rai ne saboda inda a ce wani abu ne mai amfani kai hakuri da shi amma bai da amfanin komai sai ba cutarwa sunan a koma ana fadin sunan babanka da ana ga maka sunan babanka wani ya kira sunan baban naka ya zage ka abokinka ya dauka sunanka ne ka gani ko wallahi ya kamata duk abin da za a rinka kawo a kawo abubuwan da ya daidai addinin mu da al'adun mu da dawo da shi amma abin da ban mu da alaka da shi ba mu san da amfanin sa ba har wani mai abin nan ma'aikacin bankin nace masa nace Allah madaukakin sarki kawo wani dan majalisa mai kyau da zai je motion akan wannan abin yace amin to tsabar abin ya ban haushi kwana da kwanaki ne ina zuwa banki akan wannan isu ai wai arrange mai opening eh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها النبي إبراهيم يا حرم تقرم مكة كما يا الدعاء ومتى ننقل وإني حرمت المدينة يتني كما أنا حرمت مدينة كما حرم إبراهيم مكة كما يدعى النبي إبراهيم يا حرمت مكة وإني دعوت في سائحة يتني كما أنا يا الدعاء وساء تنأو ومد هذا مود تنأو بمثل ما دعا به ابراهيم بمثل ما دعا به ابراهيم لاهل مكه ده irin kwatan kwatin yadda annabi ibrahim ya addu'a wa mutanen makka muttafaqun alayh wannan hadisi manufar kawo shi a garkashin wannan wuri saboda abubuwan da aka faɗa na alfarmar garin makka ka gane cewa wannan alfarmar to akwai ta ma a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi ibrahim ya haramta makka kuma ya addu'a wa mutanen makka ni ma na haramta madina kuma nayi addu'a wa mutanen madina kamar yadda annabi ibrahim ya yi makka menene ma'ana annabi ibrahim ya haramta makka ai ba shi haramta makka ba Allah ne haramta amma shi ya sanar da haramci ya roki Allah madaukakin sarki rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir Allah yake awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim baku gani bane mu muka sanya yau sanya shi harami amintacce ashe Allah ne ya haramtar da shi ya mai shi haram haramtaccen wuri wajen zubar da jini haramtaccen wuri wajen yaki duk an haramta ba amma annabi ibrahim alaihi salam shi yake sanarwa shi yasa manzon Allah yace inna ibrahim harrama makka da haka shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sanarwa yake ma'ana Allah ya haramta garin Madina kamar yadda ya haramta garin Makka kamar yadda annabi Ibrahim ya sanar ni ma ina sanarwa annabi ya yi addu'a wa garin Makka Allah ya sanya wasa'insu albarka ma'auninsu mudu da sa'i da suke awo da shi ya yi addu'a Allah ya sanya masa albarka kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya yi mutanen Makka to nan malamai suke cewa kenan duk abin da ya haramta a Makka ya haramta a Madina ko ku a'a akwai wasu abubuwan ne da suka haramta wasu ba su haramta ba farautar garin Makka haramun ne suka ce to Madina ma haka ne sare bishiyar Makka haramun ne Madina ma haka ne daukan tsuntuwar Makka dan mallaka haramun ne ta Madina ma haka ne ko ku akwai babbanci wasu malamai suka ce da farauta da sare bishiya waɗannan kamar yadda suke haramtattu a Makka to haramtattu ya Madina suka dogara da wasu maganganu da wasu magabata da suka wasu asar na sahabbai da tabi'ai suka ce amma banda tsuntuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a wata rana yana zaune da ɗan jikansa Al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu sai ya ɗauko dabino ya samu dabino kwaya ɗaya ya ɗauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace har yake cewa laula anni akhsha an takuna min as-sadaqati la akaltuha laula an takuna min as-sadaqati la akaltuha ba dan kartar mu san sadaka bane ni ma da naci kenan abin da yasa manzon Allah ya hana Al-Hasan ci shine me saboda gudun kartar zama sadaka ci su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan yana ba sa shin sadaka ba wa ya hana shi ne dan me ba dan tsuntuwa bane suka ce wannan yake nuna akwai bambanci tsakanin tsuntuwar Makka da tsuntuwar Madina ke tsuntuwar Madina kamar tsuntuwar Bauchi ne in abu karami ne wanda bai da wani kima da yawa mai shi ba zai dawo ba madaidaitan mutane suka ci kawai in kana so in mai yawa ne kai ciki in ya shekara guda kana ciki baka samu mai shi ba sai ka amfani da kayanka suka ce to haka Madina ma sabani ne dai mai yawa tsakanin malamai akan maganar Makka da Madina وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حرام ما بين عير إلى فور رواه مسلم حديث علي بن أبي طالب أن الله يكرم سيرده يشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حرام قرم مدينة حرم تتشيني ما بين عير فكان دوسا عير ila faulin har zuwa dutsen faul wasu duwatsu ne guda biyu dutsen ayir da kuma dutsen faul nan ana gaya maka iyakan haramin Madina kenan kamar yadda Makka take haram iyaka ina ake cewa hududul haram in Allah ya kai ka Makka ka taso daga Jidda kafin ka shiga Makka za ka ga a rubuta a ce maka daga nan haramun Makka ya fara wa hududul haramil makki iyakar haramun Makka kenan in zaka fita in zaka shigo zaka gani a rubuce in zaka fita haka ta rubuta haram start here a rubuta da turanci a rubuta da larabci to yadda garin Makka yake da haram to haka Madina ma take da harami iyakarta ina ne iyakar tsakanin ayir da faul akwai maganganun malamai da yawa akan wai ina ne ayir da faul din wasu daga cikin malamai suna ganin gaskiya ayir da faul babu a Madina an san dutsen ayir da dutsen faul a Makka ne amma babu a Madina me ya kawo wannan magana a nan kin suka ce la yurafu bil madinati ayrun wala faulun a Madina ba a san wani awr da sahur ba. Wannan yasa wasu malamai suka yi dukkanin tawili, suka ce ai ana nufin wato fadin haramin Madina kamar fadin Ayr da Thawr a Makka ne. In ka kwatanta daga Ayr zuwa Thawr a Makka, to iya wannan girman wajen shine haramin Madina. Kaga wannan tawili ko shi ake cewa tawili. Saboda suna ganin cewa waɗannan duwatsun babu su. Wasu suka ce a'a, an kamanta Ayr da Thawr a Makka ne da kuma allabataini, wato al-harratul gharbiyya da al-harratul sharqiyya, wa iyakar garin Madina. Akwai al-harratul sharqiyya ko al-harratul gharbiyya, wato wasu ƙananan duwatsu a gabashin Makka da yammacin gabashin Madina da yammacin Madina. Suka ce to manzo Allah ya kamanta waɗannan gabar ta gabar da Makka a Madina da yamma zai kwatanta su da wancan duwatsun guda biyu. Amma malamai masu tahqiqi suka ce gaskiyar magana waɗancan malaman da suka ce babu Ayr da Thawr a Madina, a Madina Allah ya saka musu da alheri, amma ba su bincika da kyau bane. Akwai Ayr da Thawr a Makka, kuma akwai Ayr da Thawr a Madina. Shaibatul Hamd, a Sheikh Shaibatul Hamd Allah ya ji kansa da rahama, cikin sharhin Bulughul Maram ɗin sa Fiqhul Islam yayi bayani sosai, yace suna nan, yace shi har ya hausu ba duka, yace kowanne sai da hauye bayani subobinsa gaba ɗaya, yace suna nan, yace Ayr in kana so ka gan shi ka je wato kudancin Madina, kudu maso gabar da Zulhulaifa. Abinda ke rabewa tsakanin Zulhulaifa da Ayr shine Wadul Atiq. Ita wannan bayani, yace shi kuma Jabal Thawr, dutsen Thawr kuma yace yana bayan dutsen Uhud ne, ba a haɗe yake kuma da dutsen ba, a baya kaɗan yake, ɗan ƙarami ne. Yace arewa maso gabar da dutsen Uhud, yace a nan yake, ni har na hau shi ma. Haka Shaibatul Hamd yake faɗa. Kuma na ga nukul na malamai da yawa, al-Allamatul Maghribiyya Hussein al-Maghribiyya ya kawo cikin tamamu sharhinsa na Bulughul Maram al-Badrut Tamam, na nakalta maganganun malamai wasu waɗanda sun je a lokacin su ma a shekaru can magabata sun je garin suna tambaya dan su san Madina, duk abinda suka gani suna tambaya, kuma sun yi tambaya meye wannan aka ce musu wannan dutsen sunansa Thawr, wannan dutsen sunansa Ayr, kenan akwai. Kaga man alima hujjatun ala man la ya'lam, wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba. An gane ku? Idan aka ce akwai gauran dutse, misali a Bauchi, wani zai ce a gauran dutse dai ka an sani a Kano ne, babu a Bauchi. Idan wani ya samu wani dutse wanda ana ce masa gauran dutse shi ma, to kaga ya zo da ilimi, mu sai a karba. Samuwar gauran dutse a Kano ba zai kore kuma a samu gauran dutse a wani wuri ba. An fahimta ku? Yanzu ina tafiya kawai a hanyar Gombe, can ina jin gaba da alƙalari, kawai sai daga wani signboard a rubuce giya da sabuwa. Kafa alƙalari ne ko? To kafa alƙalari ha! Sai giya da sabuwa ikon Allah. Me sau sabuwa ita ba? Sunan ta kenan? To ta gani? Ni ko da kwakwa irin na Shaibatul Hamd nake, to sai na ga giya da sabuwa ne. Sai da muka je muka yi abin da za mu yi mun dawo, kawai sai nace mu shiga. Muka shiga lungu, muka je muka samu mai unguwa, mai wurin jagora a wajen, wani malami ne mai almajirai da yawa. Nace ni ga zo wucewa sai na ga giya da sabuwa, shi ne yake ƙwarai kuwa ka zo giya da sabuwa. Sai ce to ya aka yi nan ya zama giya da sabuwa, ya ce to ya shi mutumin giya da ne, kuma shi ya kafa garin. sai ban tarihinsa har ma ya gaya mun wasu ɗan uwansa lokacin ma na kira su muka yi waya da su da wane to kaga samuwar wancan giya ɗan zai kore samuwar wannan wanda bai sani ba yayin da muka akwai giyada wajen alƙalai ne kace mun babu saboda baka sani ba to ka gani har naji giyada sabuwa na zauna na sha ruwa nayi alwala nayi sallah a masallaci an nayi wa'azi ka gani na tabbata akwai ta ko fa Allah ya sa mu dace babu sifatul hajji wa dukhul makka wannan babi da malam ya kulla zai mana bayani akan siffar aikin hajji a dunkule siffar yadda ake aikin hajji wanda aikin hajji nan ibada ce a wajen wa ake koya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya manzon Allah ya yi aikin hajji dai ana yi tun lokacin jahiliya Quraishawa sun samu burbuɗin ayyukan da ake yi na aikin hajji da annabi Ibrahim alayhi salam ya yi suna yin wasu daidai wasu ba daidai ba amma suna yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka ya koma madina bai samu yin aikin hajji ba sai shekara ta goma shekara tara da yi a madina bai taba zuwa aikin hajji ba ballantana mutane su koya lokacin shari'ar musulunci ta sauka hukunce duk sun sauka da haka akwai bukatar manzon Allah ya aikin hajji wa mutane su ga yadda ake kai tsaye domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake makka bai koma madina ba lokacin ba a wajabta aikin hajji ba shara'o'i ba su sauka ba hukunce da yawa duk bai sauka ba lokacin ana kiran mutane zuwa ga siyar da kaɗai takar Allah ne tukuna malam ya kawo hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala cikin sahabban annabi alaihi salatu wasallam ba wanda aka samu ya kiyayo aikin hajjin annabi kamar Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala ya yi binciken kwakwaf bibiyar kwakwaf za mu ce tun da gaban sa akai ya yi bibiyar kwakwaf ko aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga fitowar manzon Allah gidansa zuwa masallaci ya zo ya yi sallah ya yi huduba wa mutane ya kama hanya ya fita daga madina ta je bil hulaifa ya kwana ya yi harama har dawowar manzon Allah madina duk Jabir ya haddace gaba ya sa Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah sai ya ga cewa babu hanyar da za a yi aibabbi a kiyaye aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga A zuwa Z kamar abibi dukkan riwayoyin hadisin Jabir din nan duk riwayoyin sa tattara shine tattara zakun sa hajjatul nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawa Jabir aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Jabir ya ruwaito to anan shi ma malam hadisin Jabir ya kawo mana عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه شيء بلا مكرن تاشك فهم جوه سرابا طب ولا تأينسا كو إذا مشيك فهم سرابا منا فلان هكون شو كون جد سكت شكي هزو أكر شيء إن الله يعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج من ذن الله يأي أيكين حجي فخرجنا معه مكفتت على بشي in ji Jabir dan Abdullahi manzo Allah ya fita shekara ta nawa muka ce shekara ta nawa goma bayan hijira yace fa kharajna ma'ahu muka fita tare da shi dan manzon Allah ya fita da dandazon jama'a daiwa duk matan sa manzon Allah ya fita da su matan sa tara bayan shekara ta goma manzon Allah ya gama aure kuma auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe Maimuna a shekara ta bakwai manzon Allah ya aure ta idan je goma matarsa ta aure karshe ne ya aura shikenan shekara ta goma matarsa suna nan guda tara banda wanda suka rasu Khadija radiyallahu anha ta rasu sai kuma wa ha sai waye der wanda ya faɗa karatun gaba za a zo masa da kyauta insha Allah wace ce der na ban ji ba Allah shirye ta Mariya mata ce ko kuyanga ita kuyanga ce Hafsa ai manzo Allah ya rufiya bata ah ba sani ba ne na'am ban ji ba sunan su wa kenan da wa ai baka ce komai ba ko ko baya kamo hanya amma ya makale a hanya Zainab bintu Khuzaima Zainab bintu Khuzaima mata manzo Allah Zainab bintu Jahsh ita manzo Allah ya rufe abarta amma Zainab bintu Khuzaima ta rasu ta bar manzo Allah ta riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa to waɗannan biyun sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka riga shi rasuwa cikin matan su guda nawa 11 wanda manzon Allah ya tare da su mun ce wanda ya tare da su ne saboda akwai wanda aka daura musu aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah bai tare da su wannan ba a kirga su a cikin matan sa amma waɗannan matan sa 11 dukkan matan annabi ne a aljanna to duka manzon Allah ya gaba da su kusan ka ce duk wanda yake da lafiya cikin sahabbai maza da mata da kowa ya ba annabi alaihi salatu wassalam hatta idza atayna dhul hulaifa har muka idza dhul hulaifa to shine wannan aikin da Sheikh Muhammad Nasir al-Albani yayi kaga anan yace da muka fita tare da shi har sai da muka je dhul hulaifa me aka yi kafin nan kaga bai zo a cikin wannan ruwayar ba ko to akwai bukatun abu sauraron ruwayoyi sai a nemo me yayi nan kuma ai mun ce manzon Allah ya zo masallaci yayi sallah ya hudu ba kaga babu a wannan riwaya amma akwai taruwayoyi har ma irin abin da ya faɗa cikin hudu ba duk to lokacin da muka je Dhul Hulaifa fa wallat Asma'u bint Umays sai Asma'u bint Umays ta aihu matar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu mahaifiyar Muhammad ibn Abi Bakr Asma'u bint Umays a wannan cikin ne mata haifarsa Muhammad ibn Abi Bakr kenana zuwa aikin haji mai ciki tana zuwa aikin haji ko kenan laifi ne a hannun masu ciki zuwa aikin haji na ai yanzu doka ne mace mai ciki ba a barin ta je aikin haji an yi laifi? Au, ba yi laifi ba saboda wasu abubuwa aka duba wanda da babu su yanzu akwai su cunkoson mutane da mutanen duniya gaba ɗaya na ga ai ba su wuce mutanen jihar Bauchi ba duniyar ba gaba da a to don za a faɗi mutane cewa sai a ce manzo Allah ya je aikin hajji da sahabbai sun hudu dubu ɗari. Dubu ɗari nawa ne dubu ɗari yanzu a cikin mutane a cikin garin bautun mutum da za ka samu da haka in aka duba wata maslaha aka sa doka aka ce mace mai ciki ba za ta je ba ba laifi ba ne kuma rashin min dokar su kuskure ne faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce igtasili ya ce mata ki wanka wastaghfiri ki kunzugu bi thawbin da tufafi ki wanka kuma ki kunzugu da tufafi ki samu wani tsumma wani zani ki tukuikuye yanzu ne kawai sai a ce ta sa napkin ai ta sa fat kawai shi kenan ta sa fat kawai wa ahrimi annabi yace ki harama da aikin haji ashe mace mai jini jinin nan baya hana ta niyyar ɗauka aikin haji kuma sunna ne wanda zai harama da aikin haji ya yi wanka don ga Asma'u bintu Umais annabi ya ce ta yi wanka da haka sunna ne idan a lokacin da za a yi harmar a miƙati a yi wanka mace mai al'ada ma kuma za ta yi wankan ita ma ta yi kunzugu kuma ta yi harmar ta yi niyyar ta yadda kowa yake yi kenan jinin biki baya hana ne ɗaukar niyyar aikin haji haka nan kuma jinin al'ada ma domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Aisha ita kuma jinin biki bane jinin haida ne wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallatul masjidi a masallaci masallacin ina kenan masallacin Dhul Hulaifa kenan ثم ركب القصواء فنا النبي صلى الله عليه وسلم يهو تاغو السدائك تريتا القصواء وسمع لما يتنا شاء من ذا الله ان تاغو قداء اكني لقد شاء اكوية القصواء اكوية الأبضاء سو اكني فقال لن تنسونا ينبينزو وسكم ما لما يتنا شاء قداء ليت تاغو الكوي سونا ينتنا اكني saboda wasu ruwayoyin za ka cewa kamar yadda ya zo a nan alƙasuwa wani wata ruwan sai ga ba alƙasuwa din aka ambata ba kenan sunna sai idan mutum zai yi harama ya yi sallah idan yana da tsarki kaga ita mace tunda tana jinin biki ba za ta yi sallah ba mai haila ba za ta yi sallah ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid sai manzon Allah ya salla a cikin masallaci sannan ya huta gosa hatta idza tawad bihi ala da ala al bayda har sai da lokacin da dabbar ta sa daidai ta ala al bayda'i a kan filin nan da ke cikin Dhul Hulaifa ahalla bit tauhidi sai manzon Allah ya daga sauti da ambatan kaɗai takar Allah ya daga sauti da tauhidi a halla min al-ihlal shi ne rafa sauti da talbiya mutum ya daga sauti da talbiya shi ake cewa al-ihlal shi ne a halla saboda larabawa suna yin ihlali amma ba da tauhidi ba da shirka suke yi da haka shi manzon Allah a halla bit tauhidi dan ya bambanta da nasu na mushrikai su suka ce labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك إلا شريكا صغيرا تملكه وما ملك أكثر كي سيوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا صغيرا سيوان دان أبو بوت سيوان دان كرمون أبو تاريا أكوى أبو كين تاريا أما دان كرميني manzala zai ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka. Allah ya saba na da mu za a yi tunda an ce an rufe visa amma Allah ya sa za ka yi sai buɗe wata hanya ko sai a ce an ƙara buɗe visa ma saboda kai wasu wahayar shiga fallarka ta zan shi wannan aikin wallah malam ko sau nawa kai da daren ka tiro shi kuma sai ka ji malam sau kake ka sake yi. Allah ya sa soyayya sa cikin bukatun mutane. Da wani ya aure wata takari da a Makka take shi ne aka kawo mota aka dawo da ita da samu komawa ba shi ne ta samu ba zauri a aure ta to ranar shi ne ya zo ya same ta tana ta kuka yace a me yasa me yake wanda yake kuka wai zai rarrashe ta sai ce wallahi na tuno Makka ne yace ta ci gaba da kuka ci gaba da kuka ni ma ban san yadda zan yi da ke ban da magana Makka sai ci gaba da kuka kawai yace to ai ba haka ake ba haka rarrashe ta baka kai ta ko Kano ma abinda baka faɗa dai Allah ya babu lada kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am.